Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare nake da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 17 ga watan Mayu na shekarar 2023. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanin labarai.
Wasu 'yan bindiga sun kashe mutane 29 a jihar Plateau da ke yankin Arewa maso tsakiyar Najeriya. Kasar China ta shirya tsabdanin murkushe duk wani nau'i na yancin kai ga Taiwan. Hukumomin kasar Rasha sun dakatar da fitar da wani fim da ya sami lambar yabo game da wani mai kashe-kashen mutane wanda ke auna karuwa a Iran.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai wa ayarin jami'an ofishin jakadancin Amurka hari a jihar Anambra. Lamarin da ya sa masana tsaro ke ganin
gaskiya tushe billa ya kamata gwamnati ta dau mataki sosai domin ke daukan matakin shi zai sa daga karshe mutanen nan su gaba da abin da suke yi kuma su gaba da ta'azzara har da zo kasa mayan da za a yi magance shi.
Haka kuma za a ji cewa kungiyar tsaffin sanatoci 77 na jam'iyyar APC sun fito sun mara jam'iyyar baya ga zaɓinta na shugabannin majalisa mai zuwa.
Majalisun nan guda biyu ana samun rikici. Ganin wane ya sa mu tsofaffin sanatoci muka kira wannan taro domin mu zo mu jawo hankali. Abu na farko da shine ita jam'iyya ita ce gaba da kowa. In akwai kuskure da jam'iyya ta yi to bai kuma kamata a bata kunya ba.
Bayan dukkanin rahotan da muke dauke da su sannan kuma ya tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ne shirya kuma zai gabatar. Amma fa sai mun fara da sauraron kashi na farko na labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Wasu 'yan bindiga sun kai hari a kauyuka da ke yankin Arewa maso tsakiyar Najeriya da ke fama da rikici inda suka kashe mutane 29 tare da kona gidaje, inji waɗanda suka tsira da rayukansu a jiya Talata. Zuwa yammacin jiya Talata ba a san inda wasu da dama daga cikin mazauna kauyukan suke ba bayan harin da aka kai a jihar Plateau kamar yadda mazauna garin suka bayyana. Wannan dai shi ne lamari na baya-bayan nan a tashin hankalin da ake ta yi a kai-a-kai da ya fi shafar al'ummomi da ke zama a lungunan karkara a yammacin Afirka. 'Yan bindigar sun kai hari a wasu ƙauyuka uku a ƙaramar hukumar Manguta jihar Plateau da yammacin ranar Litinin inda suka kashe mutane da dama ko dai da harbin bindiga ko kuma bayan sun ƙona gidajensu, inji Philip Pamshak. Kasar China ta shirya tsabdan murkushe duk wani nau'in yancin kai ga Taiwan, inji sojojinta a ranar Talata, yayin da Amurka ta ba da rahoton shirye-shirye don hanzarta sayar da makaman kariya da sauran taimakon soja ga tsibirin mai cin gashin kansa kan tsarin demokuraɗiyya. Ƙara tuntuɓar juna da aka yi a baya-bayan nan tsakanin Amurka da Taiwan wani mataki ne mai matuƙar haɗari, inji kakakin ma'aikatar tsaron Kanar Tan Kefi a wata sanarwa ta faifan bidiyo wadda aka wallafa ta yanar gizo. Rundunar 'yantar da jama'ar kasar China na ci gaba da ƙarfafa horar da sojoji da shirye-shiryenta kuma za ta yi matuƙar murkushe duk wani nau'i na ɓallewar yankin Taiwan tare da yunkurin tsoma baki daga waje kuma za ta yi tsayin daka wajen kare 'yancin kan ƙasa da ikon yankunanta a cewar Tan. Yayin da yake magana kan babbar kawar Taiwan wato Amurka. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da shugaba Joe Biden ke shirin shiga tattaunawa ta biyu da 'yan majalisar dokokin tarayya jiya Talata kan batun iyakar bashin da Amurka ke iya ci, fadar White House ta ce shugabannin Amurka yana tunanin rage ziyarar da zai kai kasashen waje uku nan gaba a cikin wannan mako domin ci gaba da tattaunawa tare da lalubo hanyoyin da za a hana kasa biyan bashi da ya wajaba a kanta. John Kirby, jami'in kula da harkokin sadarwa na kwamitin tsaron kasar, ya shaida manema labarai yayin wani taron ƙara wa juna sani jiya Talata cewa Biden zai tashi zuwa birnin Hiroshima na kasar Japan a gobe Laraba kamar yadda aka tsara domin halartar taron kungiyar kasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki a duniya. To amma ta bakinsa mun sake shawara kan sauran tafiye-tafiyen a yanzu, Kirby ya ƙara da cewa shugabannin sun fahimci cewa ya kamata shugaban kasa ya mai da hankali kan tabbatar da cewa ba mu kasa biyan bashi ba.
To in an jima kadan Hafiz zai sake dawowa da labarai kafin nan jiya talata wasu ƴan bindiga sun kai hari kan ayarin motocin jami'an ofishin jakadancin Amurka a jihar Anambra Najeriya. Lamarin da ya sanadin mutuwar mutane sannan an yi garkuwa da wasu mutum uku. Kan harin na tuntuɓi masanin tsaro a Najeriya Mejo Yahaya Shinko inda na fara tambayar sa me ya sani game da harin.
To abin da na sani duba da inda labarin ya fita shine akwai ma'aikatan ofishin jakadancin wanda 'yan kasan nan ne da kuma jami'an da ke rikiya tare da su mutum biyu daga cikin 'yan sanda wanda aka kai mahari kuma suka rasa rayuwarsu a jihar Anambra.
To ko akwai ganganci a bangaren ma'aikatan na bin wannan hanya ta mota ganin cewar ana yawan samun hare-hare na 'yan bindiga a nan hanyar?
To ko da akwai ganganci a gare su ba zai yiwu a ɗauka gaba ɗaya cewa laifinsu ba ne, saboda wani lokaci ɗan adam yana da mutuwa, wani kuma bai tsammanin abin ya kai irin yadda ya kai, duk da yadda labari yake nuna a wannan yanki hatta duk ofisoshin 'yan sanda ana ƙoƙonawa kuma daga an gansu da kaki a bi su ana karkashe su. To ta yiwu kila sun mance ne suka bi wannan hanya ko kuma ajizanci na ɗan adam ne, amma babban al'amari dai shi ne ina akwai wanda za a yi kukan haka da shi din zai kasance ita hukuma ce wadda yake ita ke da alhaki ta tankwara duk wanda yake ganin shi ya gagara.
Shin me kake gani zai biyo bayan wannan hari, ko akwai wani mataki da gwamnatin Najeriya za ta dauka?
To gaskiya fi sabilla ya kamata gwamnati ta dau mataki sosai, domin ke daukan matakin shi zai sa daga karshe mutanen nan su gaba da abin da suke yi kuma su gaba da ta'azzara har da zo nan gaba inda za a iya a kasa ma yadda za a iya magance shi. Don ko babu komai in aka ce hukuma aka ce gwamnati ce, to duk abu tana da dama, tana da kuma ikon yadda za ta yi ta magance shi, tana da kuma kayan aiki da ma'aikatan da za su yi haka. Duk da dai muna da masaniyan cewa daga cikin ma'aikatan akwai waɗanda suna yi ne a sace a boye, su ma suna tare da waɗannan mutane suke ma ba su ƴansu bayanai, amma dai duk da haka ba dalili ba ne da za a ci gwamnati ta sa ido ta ga waɗannan mutane suna kashe ma'aikata wanda in ta ƙyale to zai iya raunar aikin gaba ɗaya. Duk wanda za a nema wata ran a ce a kashe wannan yanki aiki ya kasance daga ƙarshe ya ce ba za shi ba, har a samu dai kafar da zai zamanto shi kenan an zamanto waɗannan mutane sai abin da suka ga dama za su yi a wannan yanki.
Haka ne, akwai rahoton da ke cewa ofishin jakadanci ya fitar da cewa babu wani ɗan ƙasar Amurka da wannan abin ya shafa ko ya mutu a wannan harin. Ya kake tunanin Amurka za ta ɗauki batun matsalar tsaro a Najeriya?
Amurka kan ta riga ta san matsalolin harkokin tsaro a Najeriya, kuma cikin ikon Allah ya sa ba wani nasu da aka rita ba a wannan hari da aka yi. Ko babu komai aƙalla dama suna yin abubuwansu da takatsantsanin, ma'ana kila ba shi ne ya sa ba su fito sun yi bayani sosai akan wannan al'amari ba, domin tabbatar da suna ƙara kiyayewa da mutanensu, don in suka ce suna wani bayani da zai shigo duniya aji kamar tana yaɗa abin, to zai iya yiwuwa nan gaba su ma ba za su samu abin da su yi ba. Amma akasari duk abin da yake faruwa a ƙasar da ɓangaren tsaro babu abin da yake bako ne a gare su. Ina tsammani shi ne ma daga cikin dalilin da nake ganin ta yiwu ba a ce don wai ba su sani ba ne, sai dai ajizanci na ɗan adam ne ya sa har aka yi makuwan da aka je aka shiga wannan wuri da mutane ba tare da an kiyaye ba.
Mejo Yahaya Shinko kenan, masanin tsaro a Najeriya. Mejo, mun gode kwarai da gaske.
To babu da wani ma na gode kwarai da gaske.
Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Hafiz ya rada kashi na biyu na labaran duniya.
Hukumomin kasar Rasha sun dakatar da fitar da wani fim din da ya sami lambar yabo game da wani mai kashe-kashen mutane wanda ke auna karuwa a Iran, kamar yadda wani mai rarrabawa ya faɗa a jiya Talata. Fim din mai taken Holy Spider, wanda Ali Abbasi, wani ɗan asalin Iran haifaffen Denmark ya jagoranci, ya samo asali ne daga wani labari na gaskiya game da wani tsohon soja a yakin Iran da Iraki wanda ya kashe karuwai 16 a farkon shekarar 2000 a Mashhad, birni na biyu mafi girma a Iran kuma babban wurin ibada na 'yan Shi'a mai tsarki. Matakin na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen Rasha da Iran ke neman kusanci da juna a daidai lokacin da Moscow ke ci gaba da zama saniyar ware a kasashen yammacin duniya saboda yakin da take yi da Ukraine. Rasha ta ƙara zama mai ra'ayin riƙau tun lokacin da shugaba Vladimir ya aike da sojoji zuwa Ukraine a watan Fabrairun 2022. Daga ƙarshe, kasashe na iya rage gurɓatan muhalli da robobi ke yi da kashi 80 cikin 100 nan da shekarar 2040 ta hanyar amfani da fasahohi da ake da su da kuma yin manyan sauye-sauyen manufofi, inji hukumar kula da muhalli ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNEP a wani sabon rahoto da ta fitar a ranar Litinin. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai hedkwata a ƙasar Kenya ta fitar da nazarinta kan hanyoyin da za ta bi don tunkarar matsalar sharar robobi makonni biyu kafin ƙasashe su yi taro a birnin Paris a zagaye na biyu na shawararin ƙulla wata yarjejeniya ta duniya da nufin kawar da sharar robobi. Rahoton ya mayar da hankali kan manyan sauye-sauyen kasuwa guda uku da ake bukata don ƙirƙirar tattalin arziki wanda ke kiyaye abubuwa da aka samar a wurare daban-daban muddin zai yiwu sake yin amfani da su, sake sarrafa su, da sake daidaita marufi daga roba zuwa madadin wasu kayan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Sabbin sanatoci 77 na jam'iyyar APC game da sabbi masu yawa ne suka sha alwashin yin tuntuɓa tare da haɗa kai da masu ruwa da tsaki domin tabbatar da nasarar sanata Godswill Akpabio da Barau Jibrin a matsayin shugabannin majalisar dattawa karo na 10 kamar yadda uwar jam'iyya ta nema. To sai dai wasu nuna cewa ba za su amince ba sai an sa arewa ta tsakiya a kasan. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoton.
Sanatoci 77 waɗanda suka yi majalisar dattawa tun 1999 waɗanda a yanzu suke jam'iyyar APC a ƙarƙashin jagorancin sanata Bashir Lado sun yi wannan alƙawari ne a yayin wata ganawa ta musamman da suka yi da zaɓaɓɓun waɗanda uwar jam'iyya ta ce su ake so su jagoranci majalisar dattawan ƙasar, wato sanata Godswill Akpabio daga shiyar kudu maso kudu da sanata Barau Jibrin daga shiyar arewa maso yamma. Sanata Masud El Jibrin Doguwa yana cikin tsofaffin sanatoci da suka halarci taron kuma yayi wa muryar Amurka ƙarin haske.
A yanzu jam'iyyar APC da take kokarin zaben shugabannin majalisun nan guda biyu ana samun rikici. Ganin wane yasa mu tsofaffin sanatoci muka kira wannan taro domin mu zo mu jawo hankali. Abu na farko da shine ita jam'iyya ita ce gaba da kowa. In akwai kuskure da jam'iyya ta yi to bai kuma kamata a bata kunya ba. Kamata a yi mu tsofaffin sanatoci mu zo mu zauna mu ga irin waɗannan kurakuran da aka yi. Mu ga yadda za a yi a gyara. Ba lalle bane duk lokacin da aka tayi za a zaɓi shugabanni ya zama wato shugaba na ƙasa isa baki. Amma tunda wannan karin shugaba na ƙasa ya sa baki, jam'iyya ta fito ta faɗa ƙarara saɓanin yadda da ake idan ana so a yi zaɓe akan ɗauki 'yan majalisu a kai su wani wuri a zaunar da su a ba su bita. A wajen ba da bitan nan ne za a jawo hankalin coto ga abin da jam'iyya take so ga abin da shugaba yake so a sirrance. Amma wannan karin an zo an fito da shi fili. To wannan ya tada ƙura. Wannan tada ƙuran muka ga da cewar mu tsofaffin sanatocin nan ya kamata mu zo mai amfani da basiranmu, mai amfani da irin sanayyarmu, mai amfani da irin mutanen da muka sani, mu tabbatar da cewa an jawo hankalin mutane ya zama na a ce an zauna lafiya jam'iyyar nan tamu ba ta samu nakasu ba.
Amma sanata Ahmad Aliyu Wadada wanda aka zaba a jihar Nasarawa a ƙarƙashin jam'iyyar SDP ya ce su da suka fito daga ɓangaren adawa sun zo taron ne domin wani ƙwaƙƙwarar dalili.
Mu magana ce ta al'ummarmu ta arewa ta tsakiya dole ne a nemo mana wani abu cikin harkokin nan biyu, ko mataimakin majalisar dattawa ko kuma kakakin majalisa. Ya kasance dai arewa ta tsakiya mun ba da ƙuri'a $1,700,000 wa APC wa shugabanci, wato 40-something% na ƙuri'an da tabbatar da Ashewaji Bola Ahmed Tinubu. Kuma arewa ta tsakiya abinda muka yi wa ƙasar nan suna da yawa, mu ne tuntuni gada tsakanin kudu da arewa.
Shi ma tsohon mataimakin kakakin majalisar wakilai Babangida Sa'idu Ngoroje ya ce yana goyen bayan wannan yunkurin.
Kin san demokradiya ne ba wani sabon abu bane a daka demokradiya, dama abu ne wanda ya shafi jama'a, kuma jama'a za su zauna su tattauna su ga me ya kamata su yi sai su yi.
Kina an manta da batun shiya-shiya?
Akwai shiya-shiya ji, akwai shiya-shiya, amma majalisa kanta ta ce za a ci gaba da tuntuba a yi abin da ya kamata a yi, saboda ya dawo kowane shi'a da ya represented yadda ya kamata.
Manazarta a fannin siyasa na bayanin cewa ganin irin wannan hadaka da ke ta faruwa barkatai yana nuni ne da cewa an samu alamun rarrabuwar kawuna da dama a cikukun zaben shugabanni na majalisar dokokin kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1931 da 1960, sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Ga masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ba ga ka a duk lokacin da ake so za a zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 1:15 dare. Yanzu kuma sai baki mai yanka wuya. Wata sabuwa ta bulla a jihar Taraba yayin da jam'iyyar NNPP ta yi ikirarin lashe zaben gwamnan jihar. Zababben 'yan majalisar dokokin Najeriya na ci gaba da kalubalantar matakin jam'iyyar APC mai mulki kan waɗanda za su shugabanci majalisun dokokin ƙasar na 10. Jama'a assalamu alaikum. Bayan dambarwar zaben gwamnan jihar Taraba da ta sa aka bayyana 'yar takarar jam'iyyar APC Aisha Binani da farko a matsayin wacce ta lashe zaben, kare daga bisani kuma aka bayyana gwamnan jihar Ahmadu Fintiri na jam'iyyar PDP a zama halattaccen wanda ya lashe zaben. Wata sabuwa ta bulla domin kuwa dan takarar jam'iyyar NNPP Farfesa Sani Hayya ya bayyana cewa shi ne ya lashe zaben na gwamnan jihar Taraba, ba ɗaya daga cikin waɗancan biyun ba.
Ni ne wanda ya zaya jam'iyyar NNPP 2023 ɗin nan, muka yi takara muka fafata a kan mukamin gabna. Ni ne wanda na yi nasara a wannan tafiya.
Prof, wani zai ci maganan wani iri haka bayan ka ci nasara kamar yadda ka faɗi? Taraba tana da ƙananan hukumomi guda 16. Misali, da ƙananan hukumomi nawa ka ci zaɓe da aka yi a watan Fabrairu?
Madalla, alhamdulillah wannan tambaya ya yi kyau. In dai kana Najeriya ko a kasan waje ma kake, ka san Professor Muhammad Sani Yahaya na Taraba State a jam'iyyar NNPP shi ne yake gaba bayan an ba da sanarwar local government 11. Sauran local government guda 5 kacal wanda suke kudancin Taraba aka rike sanarwa ya tsaya ci da suka ga muna gaba, duniya ta gani, kowa ya gani, har an fara congratulating dinmu. Muna nan muna tsaye sai aka fara kawo result din da ba daidai a Southern Zone. Muka yi complain, aka rubuta complain wa jam'iyya cewa fa wannan kuri'un da ake kawowa ba ta da haƙƙi, ba ta da gaskiya, ci kara kafuwa karba a tankaɗe a rere a gani. Alhamdulillah, an karɓa, an zo za a tankaɗe kuri'un da suka kawo daga baya guda 5 na bugi na aringizo da suka kawo, suka ce su ba za a yadda ba. Aka yi haka har suka tada fada su tsakanin security, suka kashe mutane guda 2. Wannan gashi nan kai ka sani, kowa ya sani, duniya su sani, banda wayanda suka ji ciwo akan wannan saboda an ci ai gaskiya sun ce a'a. Haka suka tilasa returning officer ya je ya yi ba da sanarwa, ya gaya musu cewa fa wannan sanarwa fa ba gaskiya ba. Ko ya sa baya, suka ce to in ba bayar ba dai shi da sauran mutane ba wanda zai fita wannan wuri. Haka ya bayar da wannan sanarwar din, kuma kai ka sani bayan ya bayar ya gama ya je ya rubuta officially, ya rubuta wa INEC, ya rubuta wa INEC cewa dole a binciki kuri'an Taraba, a sake yin rubiri saboda shi ya bada sakamako akan yana under duress. Wannan doka ne kuma tana nan a cikin electoral act, kuma doka ne wanda shi da kansa wanda INEC ta ba wa aikin nan ya zo yayi. Mun tafi a tribunal kamar yadda doka ya faɗa, mun je mun ba da korafe-korafenmu, mun sa abin da ya kamata mu sa, abubuwan shedunmu mun rubuta mun ba su, zo su karanta in za su iya, ya zo a matsayin da muka tsaya kenan.
Sai dai kuma jam'iyyar PDP ta bakin kakakinta na jihar ta Taraba na taron Irama ta ce wannan soki burutsu ne kawai.
abu dai yana gaban shari'a bai kamata ma a yi magana kai ba. Na so in gaya maka wani abu.
Jami'ar NPP dai jami'ar ce wadda tana da damuwa. Damuwa akan bata son cin gaban Taraba.
To ta yaya?
A ce kai ka zo ka kai dan jarida ka yi binciken ga members na NPP a House of Assembly guda nawa ne? Members na PDP a House of Assembly guda nawa ne? House of Reps na Taraba da Senators na su nawa ne? Ina sun ci zaɓe Taraba? Daga ka ci Jalingo Gasol da Ibi sai ka ci zaɓe kenan?
Local government uku kawai ya ci?
Jalingo Gasol da Ibi. Sai ya ci zaɓe kenan?
To amma akwai tattaunawa da muka yi da shi wanda ya ce shi yana da tabbacin cewa ya ci ƙananan hukumomi 11.
A mafarki ba? Me da cikin mafarki? 15? Daya?
Ya ci 11.
Malam na ne abu ya zo a kan NPP nan. NPP ko? Ban cika so yin magana kai don kamar suna da kamar wata idan wata annoba ne bana so yin magana kai mu jira abin da tribunal su faɗa.
To sannan kafin mu kai ga wannan kuma ya ce wai tribunal ta ma kasa samun jam'iyyar PDP wato sammaci na shari'a wadda har inda yau take ana ta wasan buya da jam'iyyar taku ta PDP. Shi kuma wannan ya labarin yake akwai ƙamshin gaskiya?
Ba gaskiya ai muna da sanannen ofisa Taraba ai abar dai hamro na akwai ofishin PDP a wurin ya zai ce ana buya ma da we have state secretariat ba kamar NPP na ba su da state secretariat ba mu muna da shi muna da legal department ya zai ce bai same mu ba.
Idan masu saurare suna biye da mu a makon da ya gabata mun zo mu kawo muku dambarwar da ake ciki kan matakin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya na ayyana shiyoyi da kuma mutanen da take so su shugabanci majalisun dokoki na tarayya na 10 lamarin da ke ci gaba da samun kakkausar suka daga maturjiya daga bangarori daban-daban. Salisu Sabo na cikin wata hadakar 'yan majalisar na jam'iyyar APC daga arewacin Najeriya kuma suna ganin cewa da sake
mu arewa mu muka bashi kura'a sama da kura'a 66 wanda wannan kura'an su suka kasance ya zama zababben shugaban kasa. So da idan kin duba a tsarin mulki ko kuma tsarin da ake da shi ana da shugaban executive, ana da shugaban shari'a, sannan kuma ana da shugaban majalisu, sannan a ce duka waɗannan guda uku arewa bamu da ko guda ɗaya a cikinsu. Ai kuwa zaɓen mu bai taka rawan gani ba kenan. So da haka yasa muke kira ga cewa tunda shugaban executive yana ɗan kudu, shugaban mai shari'a yana ɗan kudu, ya kamata a ce kuma shugaban masu legislator yana ɗan arewa. So abin da yasa kenan muke kira ga shugaban ƙasa, ga su kuma jam'iyyar APC da ta duba irin wannan ƙwazo da muka yi na zaɓen wannan shugaban ƙasa namu Asuwaju Bola Ahmed, da su tabbatar da cewa shugaban majalisa wato Senate President ya fito daga arewa.
To ga shi dai uwar jam'iyya da ta fito da shiyoyin da take so a zaɓa har da sunayen waɗanda take son a zaɓa. Yanzu kuma da yawan kiraye-kiraye da aka yi ta yi, uwar jam'iyya ta ce za ta sake dubawa. To ko ba ku gamsu da wannan mataki da uwar jam'iyya ta ce za ta ɗauka ba ne, ko menene ya sa kuka matsa?
Gamsuwa da abinda ta ce za ta duba shi, ta ma kanta ta duba ta ga cewa ba ya adalci ba. So da haka ba za mu zauna ba domin ta ce za ta duba. Za mu ci gaba da kiraye-kiraye domin a duba position namu a matsayinmu mu na 'yan arewa da muka ba da wannan kura. Shi ya sa muke ta wannan tarurruka muke duba matsayin arewa a wannan gwamnati da za a shiga domin kar mu shiga kawai kara zube.
Yawancin waɗanda suka fito suke neman kujerar shugaban majalisar dattawa da kujerar kakakin majalisar wakilai, yawancinsu 'yan arewa nan ne. Ba su tsaya sun haɗa kai su ce ga wanda suke son su mara bayan mutum ɗaya ba. Ba ka ganin ya kamata su haɗa kai wuri guda su ce mutum ɗaya za a zaɓa maimakon taron yuyuyu?
Inda yake neman shugaban majalisar dattijai a arewa kamar mutum ɗaya ne, wato shine Abdulaziz Yari. Shi kaɗai ne yake neman wannan kujera. Sannan kuma a can majalisar wakilai dukansu waɗanda suke nema sun yi taron cewa ba su yarda da abin da su jam'iyya suka yi ba. So da haka su ma sun haɗa kansu suna tunanin cewa a tsakaninsu za su fidda guda ɗaya.
Me yasa ka fi ganin shi a Abdulaziz Yari? Domin ai ba shi kadai bane daga shiyar Arewa. Barau Jibrin yana neman wannan kujera, Sani Musa na jihar Niger yana neman wannan kujera, ko kai ka fi ganin shi a Abdulaziz Yari?
Kamar yadda abin da yasa na faɗa, zaki ga shi Barau Jibrin da yake neman wannan kujera ya koma ya haɗa kansa da a Fabio a matsayinsa na mataimakin shugaban majalisa. Saboda haka in kika zo nan kuma shi Abdulaziz Yari shine ya kasance kadai a wajen. Kuma ko ba dan haka ba ma, idan kika lura cewa mu a Arewa abin da ya sa muka yadda da cewa shi Abdulaziz Yari shine zai iya kasancewa wanda zai kare haƙƙin mu a Arewa, domin idan kika lura abin da ya mutun ne wanda ya hada shi tsohon gwamna ne, kuma ya shugaban gwamnoni na Najeriya, kuma ya yi dan majalisan tarayya. Saboda haka yana da experience din da mu Arewa. In shi ne ya zama shugaban dattijai na majalisa, za mu samu abin da muke nema.
To, ko baya ga 'yan majalisar dokokin, wasu kungiyoyin arewacin Najeriya ma sun tofa albarkacin bakinsu wajen kalubalantar wannan tsari na APC. To, amma saboda karancin lokaci, a nan za mu dasa aya. Sai mako mai zuwa za mu dora daga inda muka tsaya. Godiya ga wakilan sashen Hausa Madina Dauda da Lado Salisu Garba. Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
To, a gaida na mutum Sanyinna. Kafin mu kiga shirin mu na gaba, ga wannan sakon.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Saurari shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Shirin na kasa wata mahada ce ta baje kolin mutanen da ke da tawaya. Lokaci ne na ganar da duniya irin gudunmuwar da wannan rukuni ke bayarwa a ayyukan ci gaban al'umma. Sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka da misalin karfe 8 na kowace ranar Alhamis domin sauraron waɗannan zaratan mutane a shirinmu na hantsi.
To, wannan haka yake. Da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a takaice.
To, sarfi ga labaran a takaice. Wasu 'yan bindiga sun kai hari a ƙauyuka da ke yankin arewa maso tsakiyar Najeriya da ke fama da rikici, inda suka kashe mutane 29 tare da kona gidaje, inji waɗanda suka tsira da rayukansu a jiya Talata. Zuwa yammacin jiya Talata ba a san inda wasu da dama daga cikin mazauna ƙauyukan suke ba, bayan harin da aka kai a jihar Plateau, kamar yadda mazauna garin suka bayyana. Kasar China ta shirya tsaf don murƙushe duk wani nau'in 'yancin kai ga Taiwan, inji sojojinta a ranar Talata, yayin da Amurka ta ba da rahoton shirye-shirye don hanzarta sayar da makaman kariya da sauran taimakon soja ga tsibirin mai cin gashin kansa kan tsarin demokuraɗiyya. Ƙarar tuntuɓar juna da aka yi a baya-bayan nan tsakanin Amurka da Taiwan wani mataki ne mai matukar haɗari, inji kakakin ma'aikatar tsaron Kanar Tan Kefi a wata sanarwa ta faifan bidiyo wadda aka wallafa ta yanar gizo. Yayin da shugaba Joe Biden ke shirin shiga tattaunawa ta biyu da 'yan majalisar dokokin tarayya jiya Talata kan batun iyakar bashin da Amurka ke iya ci, fadar White House ta ce shugaban na Amurka yana tunanin rage ziyarar da zai kai a kasashen waje uku nan gaba a cikin wannan makon, domin ci gaba da tattaunawa tare da lalubo hanyoyin da za a hana ƙasa biyan bashi da ya wajaba a kanta. Hukumomin ƙasar Rasha sun dakatar da fitar da wani fim ɗin da ya samu lambar yabo game da wani mai kashe-kashen mutane wanda ke auna ruwaya Iran, kamar yadda wani mai rarrabawa ya faɗa a jiya Talata.
To, madalla a gaishe ka. Masu rarraba ki iya abin da ya sabo ke nan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake damu ku da wani sabon shirin. Domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata, sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com, har ma da shafukanmu na sada zumunta. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da yake na gabatar da shirin, da kuma Jimbe Hamza wanda ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yau Robert Bass, Nisar Fil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.